Assalamu alaikum. Yanzu kun ga kadan daga cikin abubuwan da ke faruwa a duniyar fina-finai. Mallam Falalu, muna a kwanakin baya mun ji labarin wasu sabbin jarumai mata sun dan samu sa'isa tsakanin su. To wani karin bayani za ka yi mana game da wannan sa'isa da suka samu?
Karin bayani guda ɗaya ne kawai. Dukkanin rayuwa in dai kuna tare dole sai kun samu saɓani da kai da ko da mahaifi da mahaifiya, uwa da ɗa, ɗa da uba, mata da miji, ana samun saɓani. Sannan kuma balantana abokan aiki. Wa'anda dama kuma ka san in ba kai zuciya ne ka ba, in kana da wani mutum da zai gaya maka abin da ya dace, wanda za ka ɗauka su da yare ya baci. Wannan shi ne to saɓani kawai na ana samu.
Ya ake ciki to yanzu?
Ai komai ya wuce yanzu. Tun a lokacin da abin ya faru, ta shiga, ita mofan ta shiga cikin abin. Kuma ta zauna da wasu daga cikinsu a wa'anda abin ya faru a gabansu da kuma su wa'anda abin ya faru da su. Ta mofan ta gama nata, yake abin a kaji ne ya faru, mun kuma ta ban mana su da yake mu muke zaune haka. Alhamdulillahi mun haɗa mu dalili kasan in rigima ta tashi ƙwarar ka ta ƴan sanda a ciki, saboda mafi yawan lokuta an fi jin tsoronsu sannan abu yake yiwuwa. Alhamdulillahi mun je wurin ƴan sanda kuma an yi rubuta da take mun haɗa ba zai ƙara kwanzuwa tsakaninsu ba, amma ban gurin ba sai da suka rungume juna suna ba juna haƙuri kuma da wakar dariya suka ba kuran. To abin dai da nake so mutane su fuskanta shi ne mu yi haƙuri, haƙurin da nake ba wa mutane shi ne wani lokacin kai kana zaune ne kana mu'amalarka, amma wanda zai zo ya gaya maka ƙarya yana yanzu kuma so yake ya raba ka da wanda kuke tare da shi ko kuma kuke mu'amala kyakkyawa da shi. Mu jan hankalinmu shi ne su da abin ya faru da su su yi haƙu, sannan mabiyansu ma su yi haƙu. Wannan shi ne. Amma dai gaskiya a yanzu babu faɗa tsakanin waɗannan jarumai guda biyu, an sulhunta su kuma a gaban mutum bakwai, kuɗi daga industry uku daga hukumar ƴan sanda.
To yanzu wani mataki za a ɗauka domin kaucewa aukuwar irin haka?
Matakin guda ɗaya ne. Mu a karan kanmu mu ƴancin sai mun ringa kiyayewa wani mutum za su yi mu'amala da shi. Waye zai zo ya kawo mun zancen wani in yafe da shi, waye ya kamata ya gaya mana. Kuma wani hali aka daina mu da kana muna da wani abun nan, kuna tana da nazira ya san yadda muka tafiya. Mu in ka zo ka kawo gulma da munafiki, abin da muke fara yi shi ne sai mu ce to zauna, sai a kira wanda yi gulmar, wane zo, in ya zo sai a ce to wane ne yake kaza kaza kaza, a gurin za a kure ka, in ma gaskiya ka faɗa a gurin za a ce, in ma ƙarya ka faɗa daga ranar ba za su tara ɗaukuwa ka kawo gurin. To mutanen mu ba sa wannan abin da suke shi ne daga lokacin da ka faɗa ma magana to sai ka ɗauka ka fara jin haushin abu. Wannan shi ke ta kawo rikici a industry, kuma muna so wannan ya kawo gari. Duk wanda ya kawo maka gulmar wani, nemi wanan da ya faɗa ka ce maka to ka abin da wani ya zo ya mu. Ba gaskiya ba ne za ku haɗu za a yi penalizing, kuma za a tabbatar da gaskiya wanda ba za ta kai ga faɗa ko hayaniya ba. Amma mutum za mu ba wa su munafukai dama su kawo mana gulmar wani, wani kawo gulmar wani, wallahi ba za mu zauna lafiya ba, za mu ta rigima a junanmu, kuma ba daidai ba ne a gamu muna rigima a junanmu, saboda a kullum ana kallon mu a matsayin wasu masu tura saƙo zuwa ga al'umma. Ku ba da kyakkyawan saƙo, ku ba da ku nuni ga abin da ya dace, ku nuni ga abin da bai dace ba, ku sa zai ku zama ku kuma ku ci faɗa.
To Mallam Falalu, mun gode ƙwarai.